تعبدون إلا وأنتم مسلمون. الناس اتقوا ربكم. وقال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن يطيع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله da Huzaifatu bin Yaman. Allah ya kara musu yarda.
Amin.
Wadannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
masa baiwa ta wajen ibada. Wa khairu dinikum al-wara'u. Kuma mafi alkhairin addininku shine tsantsani.
Na'am.
Wadannan hadisai guda biyu wadanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ba da labari. Babu shakka hadisai ne da suka inganta kana sai ku tambaye sai hadisi kuma hadisi ne da shi ne kuma
shakka
sahihu tarjim wa tarjim hadisi na 68 دينكم الورع ما في الخير ادينكم شيني تنتني ابين ده منزون الله yake karantar da mu shine mutumin da yake da tsantsani shine mutumin da yafi alkhairi ta wajen addini a tsakanin musulmai manzon Allah ya fara gabatar da bayani akan ilimi yana cewa ilimi yafi aiki alkhairi al-ilmu khairun min al-amali yana cewa fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibada baiwa ta ilimi ita ce nafi so akan baiwa ta ibada
na'am
falalan ilimi ya dara falalan aiki bayan manzon Allah ya fada sai ya ce mafi alkhairin addinin ku shine tsantsani magana in ta hito bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaman sunna ba su daukan ta da wasa a dalilin haka aka samu malamai da suka yi rubuce-rubuce akan abin da ake kira tsantsani a addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan malamai akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda ya rasu a shekarar hijira ta 241 shekaransa 1193 da mutuwa yanzu Allah madaukake masa rahma
amin
akwai wanda yayi sharhin littafin al-Imam Ahmad bin Hanbal Kitabul Wara ana ce masa al-Imam Abubakar Ahmad bin Ali al-Marwazi
na'am
ya rasu a shekarar hijira ta 292 shekarunsa 1142 da mutuwa yanzu Allah madaukake masa rahma
amin
sannan akwai al-Imam Abubakar Abdullah bin Muhammad wanda aka fi sanin sa ibnu Abi Dunya ya rasu a shekarar hijira ta 281 shekaransa 1153 da mutuwa yanzu Allah madaukake masa rahma
amin
akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yana da nashi littafi Kitabuz Zuhdi wal Wara'i wal Ibada ya rasu a shekarar hijira ta 728 shekarunsa 706 da mutuwa yanzu almajirinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana da littafi Kitabuz Zuhdi wal Wara'i wal Ibada ibn al-qayyim al-jawziya ya rasu a shekarar hijira ta 751 shekarunsa 683 da mutuwa yanzu. Malaman sunna magabata waɗanda suka rubuta littafi saboda fassara hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairu dinikum al-wara'u, manzon Allah yace mafi alkhairin addinin ku shine tsantsani. Dalilin da yasa suka rubuta littafi saboda bayani ga mutane, domin wannan magana tana nuna cewa duk wanda yake son addininsa ya zamanto shine mafi alkhairi a tsakanin musulmai, abinda manzon Allah yake mana ishara da shi shine ka zamanto mai tsantsani, domin wanda ke da tsantsani shine wanda addininsa yafi alkhairi, inji manzon Allah
sallallahu alaihi.
Wannan yana bukatar a rubuta littafi saboda jama'a su gane me ake nufi da tsantsani, yaya za a yi ka cimma wannan martaba wanda ta tabbata daga bakin manzon Allah
sallallahu alaihi,
yaya za a yi ka zamanto mai tsantsani a rayuwarka. Akwai bukatar musamman masaloli da dama, saboda kalma ce da manzon Allah ya faɗa, kuma dole sai an yi bayanin ta mai tsawo kafin ka gane. Wannan dalili yasa malamai suka rubuta littafi musamman akan wannan kalma ta alwara'u. Matsala ta farko, me ake nufi da alwara'u? Idan da za ka dubi littafai na malamai waɗanda aka shaida cewa suna da ilimin lugha a tarihin musulunci, alal misali al-Imam al-Mubarak bin Muhammad ibn al-Athir wanda ya rasu a shekarar hijira ta 606, yana da shekara 828 da mutuwa yanzu. Littafinsa da ake kira An-Nihaya fi Garibil Hadisi wal Athar, wannan littafi yana bayanin fassaran kalmomi da suka fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai zuwa ga sahabban manzon Allah. A littafinsa mujallal na 5 shafi na 174 yana fassara abinda manzon Allah yake faɗa, milakuddini alwara'u, abinda ya mallaki addini shine tsantsani, inji manzon Allah. Tsantsani shi yake mallakan addini. Me ake nufi da alwara'u? Tsantsani yace alwara'u fil asli alkaffu anil maharimi. Asali idan aka ce maka tsantsani ana nufin mutum ya kame kansa daga dukkan abinda Allah ya haramta. Wa taharruju minhu, ba ma ya kame kansa ba, da zaran ya ga haram hankalinsa tashi yake. Idan mutum ya cimma wannan martaba ta tsantsani, to tsanan aiki na sabon Allah yake. Idan ya ga abin da Allah ya hana, kokari yake ya guje shi. Haka littafin Mu'jamu Maqayisil Lugha, littafin Abul Hasan Abul Husayn Ahmad bin Farisi wanda ya rasu a shekarar hijira ta 395 shekaransa 1039 da mutuwa yanzu, Allah maɗaukaki ya masa rahma.
Amin.
A littafinsa mujallad na 6 shafi na 101 yana cewa alwara'u al-iffa, tsara mutunci shi ake nufi da tsantsani. Wahiya al-kaffu amma la yanbaghi, mutun ya kame mutuncinsa kada ya aikata abin da bai dace ba. Sannan Ibn al-Manzur shi ma yana cikin malamai da suka rubuta littafai na fassara kalmomin larabci, littafin Lisanul Arab a mujallad na 15 shafi na 194 yana cewa alwara'u huwa taharruju, abinda ake ce matsantsani shine mutum ya zamanto yana kame kansa daga dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala baya so. Al-Imam Abubakar bin Abdurrahman al-Jurjani ya rasu a shekarar hijira ta 471 shekarunsa 961 da mutuwa yanzu, littafinsa sananne da ake kira Kitabut Ta'rifat yana shafi na 403 yana cewa abinda ake nufi da tsantsani huwa ijtinabu shubuhati, duk abinda ya zamanto akwai rikita-rikita ana tsoron haram ya shiga halal ne, to a guje shi. Khawfan min al-wuqu'i fil muharramati, don kada mutum ya kai ga aukawa ga abinda Allah ya haramta. Don haka tsantsani shine huwa mulazamatul a'malil jamila, mutum ya lizimci ayyuka da suka tabbata masu kyau ne. Duk wani abin da ya zamanto ba shi da kyau ko ana tunanin wannan abin ba shi da kyau, to mutum yana kokarin gudunsa. Hakanan al-Imam al-Munawi mai littafin Faidul Qadir sharhin Jami'us Saghir ya rasu a shekarar hijira ta 1031 shekarunsa 403 da mutuwa yanzu, mujallal na 2 shafi na 43 yana cewa alwara'u al-khuruju min kulli shubha, ka rabu da duk wani abin da ya zama akwai rikita-rikita a kai ta wajen sanin halal ko haram, ya'ani muhasabatu nafsi ma'a kulli tarfa, musulmi ya riƙa yi maransa hisabi duk kiftawan ido, a kowane kiftawan ido ka riƙa yi makanka hisabi, wannan shi ake ce matsantsani saboda gudun ka faɗa matarku na shaitan. Yana cewa walwara'u yakunu fi khawatiril qulubi wa sa'iri a'malil jawarih, tsantsani yana kasancewa ta ayyuka na zuciya, yana kasancewa ta ayyuka na gaɓuɓɓan jiki. Akwai bambanci tsakanin alwara'u da kuma az-zuhudu. Wanda ya fassara bayani mafi gamsarwa shi ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah al-Littafin Majmu'u Fatawa mujallar na goma shafin 641, yana cewa az-zuhudul mashru'u huwa tarku kulli shay'in la yanfa'u fi daril akhirah. Abinda ake ce ma az-zuhudu shine ka bar duk abin da ka tabbata ba zai amfane ka ba a ranar tashin kiyama, to wannan abin ka guje shi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah shi ma yana fassara wannan kalma a littafin sa Kitabul Fawaid shafi na 153, me ke bambanta tsakanin az-zuhudu da al-wara'u. Yace الفرق بين الزهد والورع ان الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره. abinda ake ce ma zuhudu shine ka bar duk abinda ba zai amfane ka a lahira ba. والورع ترك ما يخشى ضرره في الاخره. amma idan aka ce tsantsani shine ka bar abinda ake tamani zai iya cutar da addinin ka a lahira, ba wai an tabbata ba, ana tamani wannan abinda kake yi zai iya cutar da kai a lahira. Idan an tabbatar wannan abin zai cutar da kai ka bar shi, wannan shi ake ce ma az-zuhudu. Amma idan ba a tabbatar ba, ana ƙarfafa tamanin ci gaba da wannan abin zai cutar da kai a lahira, to wannan barinsa shi ake kira al-wara'u. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada maganar al-wara'u da ilimi, saboda asali dole sai mutum yayi aiki da ilimi na gane shari'ar Allah kafin ya bambanta abin da ake ce ma az-zuhudu da al-wara'u. Wannan yake nuna mana cewa tsantsani yana da asali a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaykhul Islam yayi magana mai tsawo a littafin sa Majmu'u Fatawa, yana cewa tamamul wari'i an ya ummal insan khairan khairaini wa sharran sharraini, dan adam yayi kokarin game dukkan abin da ya zamanto alkhairi ne tsakanin alkhairi guda biyu, koko abin da ya zama sharri ne tsakanin sharruka guda biyu ka iya bambantawa, wannan shi ake ce matsantsani. Mutum Allah madaukaki ya ba shi ni'ima ta dukiya, tunda Allah ya baka ni'ima ta dukiya ya baka damar kai gida, to gidan nan da za ka yi Allah ya shar'anta cewa gidan da za ka yi nan halal ne, tunda dukiyar dama ta halal ka samu, amma gidan da za ka yi kar ka yi na kasaita. Ba mamaki ƙoƙarin yin wannan gini irin na kasaita yana iya cutar da addininka a lahira. Saboda haka gini ya zama an yi irin na kasaita babu shakka ya kauce ma alwara'u. Haka nan suturarka ta zamanto ta kasaita, abincinka ya zamanto na kasaita, tafiyarka ta kasaita. Asalin abu halal ne, amma ana tsoron sake ma wannan halal din zai iya kai ka ga haramu. To ka bar wannan abin saboda ka tsira da addininka a lahira shi ne mafi dacewa. Wanda shi ake ce matsantsani. Jama'a su guji sake jiki da duniya. Mu rika tunanin akwai abubuwan da Allah ya haramta, waɗannan abubuwa da Allah ya haramta kuwa zai mana tambaya a kansu a ranar tashin kiyama. Don haka Shaykhul Islam yake cewa wa hadha dalilun ala anna hadhal hirsa innama dhumma li'annahu yufsidu ad-dina. Abinda yasa kaji ana aibanta kwadayi saboda yana cutar da addini. Abinda yasa kaga ana aibanta alfahari saboda yana cutar da addini. Wannan dalili yasa Allah subhanahu wataala yake faɗa mana a wurare da dama a cikin Alkur'ani, misali a suratul Haqqa yana cewa fa idza nufika fi suri
nafqatun wahida.
Fa idza nufika fi suri nafqatun wahida, idan aka yi busa cikin kaho busa guda ɗaya, inji Allah.
Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida.
Allah subhanahu wataala yace wa humilatil ardu, aka dauki ƙasa, wal jibalu da duwatsu, fa dukkata dakkatan wahida, aka nike su nike guda daya.
فيومئذ وقعت الواقعة
يومئذ وقعت الواقعة ونراناني مي أوكوا تكي أوكوا إتكي ران الكيامة
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
الله مدوك كيتي سما ذات تساجي ونرانا تكيامة بات دكار في ينزوغا شنن babu shakka hatta bature ya tabbata babu karfin da yafi na samaniya
na'am
domin karfin da yake rikon taurari wannan karfi yana da ban mamaki wannan karfi shi yake rikon taurari busu tarwatse ba Allah tabaraka wa ta'ala yace karfin nan yana karewa da zaran duniya ta zo karshen ta
wal malaku ala arja'iha
wal malaku ala arja'iha ga mala'iku a sassan sama Allah subhanahu wa ta'ala yace
wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin salaniya
wadanda ke daukan al'arshin Allah mahaliccinka a wannan rana mala'iku guda takwas ne
na'am
yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya
Allah madaukake yace a ranan za a bayyana ku babu wani mai buya dake iya buya a ranar tashin kiyama
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
وَنَدَا أَكَ بَاشِ لِتَافِنْسَ تَهَنُّنْ دَامَنْ سَأَلَّكَ سَوْمُنَا تِكِي
فَيَقُولُ هَا أُمْقُرَهُ كِتَابِيَ
يَرِكَ تِيوَا جَمَعَا كُزُوغَا لِتَافِنَا كُكَرَنْتَا سَبُوْدَ مُرْنَا يَا سَامُ الْهِيرِ تِكِنْسَ
إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ
yana cewa ni na tabbata ni mai saduwa da hisabi na ne saboda Allah bai saba alƙawari
fahuwa fi aishatin radiya
don haka yana samu rayuwa rayuwan nan yardajjiya wajen Allah kuma shi ma yana yarda da ita
fi jannatin aliya
a gidan aljanna madaukakiya Allah madaukaki yake sa shi
Uqufuha daniya
ƴaƴan itatuwan aljanna ga sunan kurkusa sai ya mika hannu ya tsinta ba ya tsinka babu wahala
Kulu washrabu haniyan bima aslamtum fil ayyamil khaliya
Allah madaukake yake cewa ku ci ku sha ni'imar da take gidan aljanna dalilin ta saboda abin da kuka gabatar a kwanaki da suka shude su ne na duniya
amma manuti ya kitabahu bishimali
amma wanda za a bashi littafi ta hannun hagunsa fa
yaqulu ya laitani lamuta kitabiya
zai rika cewa kai to na ina ma dai ba a bani littafi na ba yana boyewa bai son ma mutane su gani
wala madri ma hisabiya
ban ma san menene hisabin da zai auku gare ni ba
ya laita kanatil qadiya
kai ina ma dai mutuwar da nayi rayuwar ta kare kenan ba a sake ta da ni a kiyama
ma aghna anni ma
yana cewa dukiyata bata wadatar da ni ba
halaka anni sultaniya
yana cewa mulkin da na samu dai ya halaka ni nan isa nan ya isa abinda zamu fadi anan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma agna anni maliya halaka anni sultaniya
na'am
ya kamata mu lura dukiya halalci Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ka mallaki dukiya amma ya aka yi dukiyar bata amfani mutum ba a lahira saboda bai yi tsantsani wajen rikonta ba abinda Sheikhul Islam ya faɗa kenan cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 20 shafi 143 ba wai dukiyar ta halaka shi bane yana cewa ma agna anni maliya dukiyar da aka ban bata amfani ni ba kaga kenan dukiyar ta halalce amma bata amfane shi a lahira ba da yayi tsantsani wajen rikon dukiyan a duniya da dukiyan ta amfane shi a lahira wannan yana cewa halaka anni sultaniya mulkin da na samu ya halaka ni ya zaman to bai zama dalilin tsira na ba ya zama dalilin halakata Sheikhul Islam yace wa humal lazani waɗannan abubuwa guda biyu su ne kuma Allah ya faɗa a ƙarshen suratul qasas haisu iftataha bi amri fir'auna wa zakara uluwahu fil ardi a suratul qasas Allah ya yi bayanin tarihin fir'auna yanda ya samu ɗaukaka a
inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiyan yastad'ifu da'ifatan minhum يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
هذا فرق سورة القصص. الله يبادى لاباري منين فرعون يسامو فرق سورة القصص. الله يتيا باشي دوككا دوككا نئماتي. الله ينبادي إتقى مؤمنين بادي إتقى كافري نئماتي. يعني شيخ الإسلام ينتيوا وهو الرئاسة وشرف وسلطان. الله يباشي درجة يباشي مقامي يباشي سروتا. Ana ta tafiya farkon suratul qasas an yi ni'imar daukaka ga mutum an bashi mulki ba mamaki kansila ne chairman ne gwamna ne shugaban kasa ne sanata dan majalisa mai unguwa duk waɗannan mukamai ne Allah ya baka wato wannan domin Allah ya bamu misalai a cikin alqur'ani dan su zama ishara ne ga rayuwar mu
na'am
idan ka ji labari cikin alqur'ani ba tatsuniya bane ma kana hadisan yuftara walakin
tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun
don haka shi qur'ani idan ya kawo labari labarin nan ishara ce ga mai hankali wa'azi ne gare mu tunatarwa ne gare mu saboda haka za a kawo labarin wani wanda ya samu mulki a zamanin da domin mai mulki a yanzu yayi tunani za a kawo labarin wani mai dukiya a zamanin da domin mai dukiyan yanzu yayi tunani ma kana hadisan yuftara ba ta tsuniya bane don haka yasa babu kuskure kamar mutumin da ke tambaya to me sunan baban Fir'auna to yana ruwan Allah da sunan baban Fir'auna ko Fir'auna mata nawa ya aura ya'ya nawa ya haifa Fir'auna nawa aka yi wannan labari irin na masu tatsuniya kenan shi Allah zai gaya maka ya taba yin mai mulki kaza ya bashi mulki kaza ya halaka illa iyaka amma in tatsuniya za a bada to sai a gaya maka farko dama ga tarihin sa har kabilan shi sai an fada ma farkon suratul qasas Allah ya bada misali da wanda aka bashi mulki da daukaka da mukami da aka zo ƙarshen suratul qasas sai aka hada da ƙaru na shi kuma dukiya ne kaga farkon suratul qasas daukaka ce ƙarshen suratul qasas kafin a rufe surar da magana akan halakawar da daukaka ke wa dan adam sai aka hada da dukiya sannan aka sai aka kawo ƙaru na a ciki wa ma utiyahu minal amwali wa zakara aqibata sulfani haza wa aqibata mali haza ƙarshen suratul qasas sai ta zo mana da bayanin yaya al'amarin fir'auna yazo ƙarshe kuma ya al'amarin ƙaruna yazo ƙarshe mai mulki yaya ƙarshen al'amarin sa mai dukiya yaya ƙarshen al'amarin sa don haka sai Allah ya hada summary gaba daya
na'am
ya hada summary na ainihin darasin da yake cikin suratul qasas yace mana tilkad darul akhirah
tilkad darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wala 'aqibatu lil muttaqin man ja'a bil hasanati falahu khairun minha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
الله سبحانه وتعالى يا دنقل درس ديك سورة القصص يتي تلك الدار الآخرة أتكيتي قوم سلميك سني gidan lahiran nan da kuke ta nema kuke ta addu'a naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada don haka an gama ba ku labarin daukaka an gama ba ku labarin dukiya to ku sani in dai lahira ce da kuke nema ku samu gidan aljanna Allah bai ba ma mutum biyu Allah bai ba ma mutum biyu wanda ke son girma a duniya da wanda ke son barna a duniya waɗannan ba su samun aljanna duk mai nufin barna a duniya bai samun aljanna a ranar tashin kiyama naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan ba su son girma a duniya wala fasadan kuma ba su son barna a duniya don haka sai Allah ya ce mana ma wal aqibatu lil muttaqin makomar ƙarshe ta masu kiyaye dokokin Allah ne illa iyaka makomar ƙarshe ta wanda ya tsare dokan Allah ne don haka wannan sai ya zama mizani gare ka kai mai hankali ka gane dukiya tana iya hallaka dan adam, sannan mulki yana iya hallaka dan adam, nufi da kuma son barna a duniya yana iya hallaka dan adam. Shine Shaykhul Islam yace ka hali Fir'auna wa Qaruna, fa inna jam'al amwali min ghairi infaqiha. Na'am, Qaruna ya tara dukiya mai yawa, ba tara dukiyansa ne ya zama laifi a wajen Allah ba. Me ya laifin? Bai sarrafa dukiyan a hanyar da ta dace ba, wanda shine ake nufi da ma agana anni maliya. Ka tara dukiyar amma bata amfane ka ba, ka ɗauki shekara da shekaru kana ginin gida misali, ko ka ɗauki shekara da shekaru daga wannan mota sai wancan mota, kuma dole wannan mota da ka saya za a gama yayinta a koma wata, kana ta canji. Kaga kenan duniya ɗaya kake ci baka tunanin akwai ranar da Allah zai raba ka da ita.
Allahu akbar.
Baka tunanin wannan dukiya ka nemi lahira da ita. Yana daga cikin nasihar da aka yi Qaruna. Ka nemi lahira da wannan dukiya, ba a hana ka ka ci daɗi na duniya.
Wa tabi bi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya وحسن كما حسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
To kaga kenan Allah madaukaki ya masa umarni ka nemi lahira da wannan dukiya, ba a hana ka kuma ka ci duniya ba, ba a hana ka ba tunda Allah ya baka dukiya ka more ta, amma gida ba na kasaita ba, mota ba ta kasaita ba, sutura ba na kaseta ba, abinci ka rika yin kaffa kaffa don akwai ranar rabuwa da duniya. Sannan kuma ka tuna wani irin tarbiya ka dora ƴaƴanka, wani irin tarbiya ka dora ƴaƴanka idan kai ka tsira daga tarko na dukiya, ƴaƴanka da suka tashi suna ganin rayuwarka na kaseta anya za su tsira. Don haka alwara'u tsantsani yana amfanar mu nan duniya har zuwa lahira. Wannan yasa Allah madaukaki ke nuna mana cewa mutumin da ke nufin barna ma bai samun kyakkyawar makoma a lahira. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kyakkyawan karshe yana ga masu kiyayewa, masu kiyayewa yana daga cikin alama na mutumin da ke tsantsani ya zamanto da'iman yana hattara da rayuwarsa, kamar yanda الإمام المناوي يكتشوا كريك أي مكان كهسابي دكيب تاوين إدو شيني أبين دمان زوان الله كنفي لكيوا تنساني كريك أي مكان كالسافي تازود نزونا مكا يما غانا دك فاركوزوا كرشي وچا كلمة تهي توبا كينا نكاليا وچا كلمة تهي توبا كينا نباتنشي وچا كلمة تهي توبا كينا نقلما كاي مكان كهسابي واندا أكي بكاتا أني مغافران الله أنيما wanda ake bukatan a nemi yafewan bayin Allah, sai kuma a yi himma a shaɗa mara a tafi neman waɗannan mutane su yafe. Duk wanda ke makansa hisabi to zai gama da rayuwarsa na duniya lafiya. A kuɗi ne ka kashe, wannan kuɗi da na fita da shi yau, na fita da 20,000 a aljihuna, na dawo gida da 5,000, 15,000 ɗin nan wace hanya ta bi? In ka dawo ka yi makanka hisabi. Wanda ke makansa hisabi to za a wayi gari insha Allah ya samu kansa a tafarkin da manzon Allah yake cewa mafi alkhairin addini mutumin da yake tsantsani, wanda yake taka tsantsan game da rayuwarsa ta duniya. Wannan dalili yasa muka shiga cikin hali mafi muni a arewa, hali mafi muni a maimakon hali mafi kyau. Kungiya tana ta wa'azi ana karantar da mutane ilimi. Wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mana abubuwa guda biyu. Na farko, ilimi yafi daraja akan ibada, abinda manzon Allah ya fara fada kenan. Na biyu, manzon Allah ya ce mafi alkhairin addini shine tsantsani, hattara taka tsantsan game da haramun. Manzon Allah ya ce shine mafi alkhairin addini. An dade ana karantar da mutane ilimi na addini kuma sun samu. Yanzu akasarin hadisi da ka faɗa wani ma sai ya ƙara sama shekaru 30 ana wa'azi yanda malam yake faɗa, Malam Umar Allah ya saka mai da alheri. Don haka jama'a sun samu ilimi, me ya rage mana aiki da ilimi? Aiki da wannan ilimi ta nan ne tsantsani ke shigowa. Shi yasa malamai suke cewa tsantsani da manzon Allah ya faɗa, wanda mutum ke samun addini mafi alkhairi yana kasancewa ta sashin aiki ne ba ta sashin ilimi ba. An riga an samu ilimi, abinda ya rage mana shine aiki da wannan ilimi. To wannan aiki da ilimin sai zaman to baya muke ci, ba gaba muke ci ba. Ilimin yana yawa amma aikin na ja baya. Abinda zai gwada maka a yau, daga secondary zuwa ga jami'a, wanda zai ce maka ya gama karatunsa daga secondary zuwa jami'a bai taɓa satar amsa ba. Ba a taɓa bashi likage ba, bai taɓa ba da kuɗi saboda a rubuta mai jarabawa ba. Wallahi mutanen ba su da yawa. To ina tsantsani gare mu, akwai magana da ke cikin fatawar Lajina, wanda kwamiti ne na manyan malaman Saudi masu amsa tambaya game da mutumin da yake satar amsa, ya'ani al-gishi fil imtihanati. Malaman suke cewa haza min al-muqarrar an al-gishi fi ayyi shay'in haram. A shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita, cuta, yaudara, gaba ɗaya a kowace mu'amala ta musulmi haramun ne. Yaudara gaba ɗaya a mu'amalar musulmi haramun ne. Mu'amala gaba ɗaya da kasuwanci da zamantakewa, har ma aka ce da za ka yi wa mace ƙarya ta wajen nemanta sai da aka ɗaura aure ta gane gaskiya ne, malamai suka ce tana da zaɓi ta ce ban zama da kai. Duk abin da aka gina shi akan ƙarya, wannan abin a rushe yake a shari'ar musulunci. Da yaudara da ƙarya haramun ne. Gaba ɗaya rayuwar musulmi Allah bai taɓa halatta maka shi ba, matuƙar ba larura ba ce ita kuma dama tana da nata babi. To anan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tantance mana wanda manzon Allah ke cewa man gashyana falaysa minna, duk wanda ya ha'ince mu baya tare da mu. Wannan ba mutumin da bai taɓa jin hadisin nan ba, ba su da yawa. Man gashyana falaysa minna, duk wanda ya ha'ince mu bai tare da mu, kalma ce takaitacciya manzon Allah ya faɗa, kuma dukkanmu mun sani sai mun tashi a kiyama za mu gane gaskiyanta. Duk wanda ya ha'ince mu baya tare da mu, ka tashi a lahira kai ha'inci ba ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah ya riga ya faɗa, kuma hadisi ya isa ga kunnan kowa. Manzon Allah ya ƙarasa hadisin da cewa al-makru wal-khida'u fin-nari, bai tsaya haka ba, yace da makirci da yaudara makoman su wuta ne. Duk wanda zai kulla makirci da wanda ke yaudara makoman sa wuta, hadisin al-Imam Muslim. Don haka wannan malaman nan suke cewa wa huwa hukmun ammun li kulli shay'in fi ma yukhalifu al-haqiqa. Wannan hadisi na manzon Allah ya shafi duk rayuwar musulmi, abinda ya zamanto gaskiya idan ka danne to ka shiga wannan magana. Falladhi yajshu idza kama ma'siya, duk wanda ke ha'inci ya aikata sabon Allah. Walladhi yusa'iduhu 'ala al-gishi sharikun lahu fil ismi, wanda ya taimaka ma wani aka yi ha'inci, da shi da maha'incin duka suna tarayya a zunubi. Wala yasihhu an takuna su'ubatul imtihani mubarraratul gishi, malamai suke cewa dan jarabawa ta yi wahala, wannan ba hujja bace da za ta ce ai halal ne ai satar amsa. Akwai ma wata hujja mara kyau da mutane ke bayarwa, ai mutanen kudu suna bawa yaransu amsar jarabawa, mu arewa mun ki bawa amsar musatar amsa, yaran musatar amsa, saboda haka sai aka wayi gari yaran kafirai can ƴan kudu sun fi cin jarabawa akan yaran musulmi ƴan arewa. Don haka ai larura ta zo la. Abinda ya kamata shine ku tsaya ma gaskiya, sai ƴaƴanku su tarbiyantu akan gaskiya, koda kuwa ba su da shaidar ilimi. Ba wai saboda wani ya halaka kai ma sai ka halaka ku taru ku lalace ba, ba daidai bane. Sannan kuma abinda ke haifarwa yana cewa malaman suka ce faqad ja'ala al-imtihana li tamyiz al-mujtahid min ghairihi wa ad-din la yusawwi bainahuma fil mu'amala, anan kana kokarin daidaita mutane su zama wato a martaba guda, alhali Allah a Qur'ani bai ma daidaita su ba. Don misali a suratu Sad yana cewa am naj'alul
ladina amanu wa amilus salihati أولئك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.
الله سبحانه وتعالى يكي تنبيه يكي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينزو ودن سكا أيكم قريد إيماني زام سكا سزمك المفسدين كمرما سفرنا أكسا
لا
بدأ سزم ديبا wannan ya dage yayi karatu kuma ya tsaya babu ha'inci ya samu sakamakon sa wancan yayi ha'inci ya samu nashi sakamakon su suka zama daidai kaga an cuci wancan akwai rashin adalci wanda ya saba ma abinda manzon Allah ya karantar da mu ya saba ma ayatul alqur'ani Allah yake cewa amnaj'alul muttaqina kalfujjar koko muna sa masu kiyaye dokoki kamar fajirai wanda ya kiyaye doka ya tsaya ma ka'ida ya zamanto hukuncin sa dai da fajiri kaga ba zai ta madaidai ba bare musamman Allah subhanahu wataala yana faɗa game da ilimi a suratul zumar huwa qanitun
lillahi sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه wanda ke tashi sa'o'in dare ya dinga ibada yana zama daya da wanda ya kwanta yana ta bacci ba za su zama daidai ba wannan ya tashi sa'o'in dare yana ta ibada saboda fatan rahamar Allah saboda tsoron haduwa da Allah a kiyama yana da bukatunsa wajen Allah ya tashi cikin dare yana roƙon Allah ba zai zama daidai da wanda ya kwanta yayi bacci ba sannan Allah yake ul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun shin waɗanda suke da ilimi suna zama daidai da marasa ilimi to kaga abinda Allah ya faɗa din nan sai zama mun saba mai yanzu an waye gari da malamin da jahilin baka rabewa idan mutum ya zo ma da takarda ya gama jami'a yace to Allah dai ya sani Allah dai ya sani duk abin da ke jikin takardar bai yarda ba saboda me koda kokarin kai saboda yanda jama'a tarbiyyar su ta gurbata har an waye gari kai da kai gaskiyan ma ana shakkan ka abinda Allah ya ce baya saka mai ilimi ya zama daidai da jahili wannan rashin tsantsani rashin kulawa da dokokin Allah da tsoro abin nan rashin gudun haram ya kai mu ga lalacewa ta sashin ilimi yanda baka iya amana game da wanda wake da takaddar gaskiya da wanda ke da takarya wanda kuma abu ne wanda ya yadu ya bazu wallahi ya zama wutan dare game duniya abinda Bahaushe ke fadi aiki da takarda ba ma nan ba domin akwai ma yau wanda bai yi karatun ba amma zai je ya sayo takardar sayanta ma zai yana da damar ya sayi takardar ya tafi ya samu aiki da shi ka gani idan ya sayi takarda ya kama aiki da wannan takarda babu shakka yana aiki a ƙarƙashin ƙarya da yaudara wanda manzon Allah ke cewa al-makru wal khida'u fi an-nar da makirci da yaudara makoman su wuta ne kaga da a ce muna da hattara muna tsoron Allah muna aiki da ilimin da ake karantar da mu babu shakka ba za mu kai ga wannan hali ba sannan ta kai ga mutane na nan ma a yanzu waɗanda suna zaune kawai ana biyan su albashi ba damuwa su kai ba basu koda mu ba a kananan hukumomi an ɗebi su da yansu ai waɗannan duk wata za a kawo maka albashi kana zaman ka haka nan kuro shin muna tunanin kuwa akwai ranar gamuwan mu da Allah subhanahu wataala muna tunanin kuwa abincin da muke ci yana tasiri game da addinin mu da makoman mu shi yasa manzon Allah yake cewa wa khairu dinukumul wara mafi alkhairin addinin ku shine tsantsani mutumin da ka ganshi Allah ya nufe shi da tunani zurfin tunani duk abin da zai yi sai yayi kokarin ya nisanci haram wannan kamar safatan alkhairi manzon Allah yace shine wanda ake tunanin addinin sa yana da alkhairi an kai ga ma'aikata su yi ƙarya su rubuta sun yi aiki kaza a takarda alhali ba su yi ba wannan babu kudu ba arewa yanzu duk an game wuri guda ma'aikatanmu da kafirai bambancin su bai da yawa yanda kafiri yake ƙarya a kwangila haka nan musulmi yake ƙarya a kwangila abinda ko ya kamata a ce musulmi ya zama jagora na aƙida idan wa'azi da malamai suke akan minbari bai sa kafiri ya musulunta ba, mu'amalar da yayi da kai to ta zama jagoransa na musulunta, da yayi mu'amala da kai sai ya ga halinka ma ya fi nashi muni. Kaga ba magana sha'awar ma ya karbi addinin musulunci. Saboda haka anan ba mu tunanin ƙaryar da muka yi ta wajen rubuta cewa mun ba da kwangila ta miliyan kaza alhali kuma ƙarya ce, ba ma tunanin abin da muke cin ɗin nan haramun ne. Hatta yasudu fihi al-batil, sai aka wayi gari ƙarya ke jagorancin al'umma. Idan zaɓe ne ya taho ƙarya ce, a yi murɗiya yaya zan yi in samu mulki ta kowane hali. Idan sa aikin muke yi gaskiya ta yi kaɗan, ba ma tunanin aikin nan da za mu yi Allah zai mana tambaya a kansa a ranar tashin kiyama. Allah maɗaukaki yana faɗa mana a suratu Ali Imran, la tahsabanna alladhina yafrahuna
bima ataw wa yuhibbuna an yuhamadu bima lam yafalu fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab wa lahum 'adhabun aleem.
Wanda zai yi aiki da takardar ƙarya, kaga kenan yana alfahari da yayi jami'a kaza alhali ƙarya ne.
Na'am.
Kuma yana so a ce ai wane graduate ne. Ya gama makaranta. Abinda Allah ke cewa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhamadu bima lam yaf'al.
Na'am.
Yana son a yaba mar abinda bai yi ba. Kana so a kira ka wanda ya gama jami'a alhali baka gama ta ba. Ko da ka gama shekarunta idan satar amsa ne baka gama jami'a ba. Allah ya ce su waɗannan kada ka yi tammani, yana gaya ma annabi Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam, la tahsabanna, kada ka yi tammani waɗannan, fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab, kar ma ka yi tammanin waɗannan za su tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama. Allah yake gaya manzonsa, wannan in ka ga dama je ka ɗauki alƙur'ani gidanka ka karanta fasara. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhamadu bima lam yaf'alu
fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab wa lahum 'adhabun aleem.
Wa yuhibbuna an yuhamadu bima lam yaf'alu, suna son a yaba musu abinda ba su aikata shi ba. Kamar yadda Malam Umar yake magana, ya taho ya ce ya ba da kuɗi kaza, kuɗin ba nashi ba, yana son a yaba marko kuɗin sata ne. Ya gama makaranta ya samu aiki da wata takarda, yana son a yaba mar akan takardan a kira shi da wannan, alhali ba tashi ba. Duk mutumin da zai ta'allaka da wani abu na ƙarya wanda ya sani gaskiyar magana ba haƙƙinsa ba ne, wannan mutumin Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ma ka yi tammanin zai tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama. Me yake nuna maka? Ashe shi Allah ba a yaudararsa. Duniya kake iya yaudara, amma a lahira ba ka iyawa. Wajibi ne mu yi hattara game da haram da ke shiga cikinmu. Banda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa in banda ruɗaɗɗe a littafinsa. Dan na gaya muku Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana cikin waɗanda suka rubuta littafin Kitabul Wara'i.
Na'am.
Littafi akan bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da tsantsani. Yana cewa in banda ruɗaɗɗe wake sake jiki da duniya, ka fatuna laifi na abinci loma guda ya raba annabi Adam da gidan aljanna. Loma ɗaya ya raba annabi Adam da gidan aljanna. Yanzu kai abincinka safe da rana da yamma gaba ɗaya haramun ne, kuma kana nan ka saki jiki da cewa zaka shiga aljanna. Kaga maganar Allah ba ta sabawa, illa dai mu ne muke saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kar mu yi tammani cewa wannan sabawa Allah da muka yi zai sa mu tsira a ranar tashin kiyama. Sai dai in mun gyara ayyukanmu, wajibi ne mu farka daga mu malamanmu zuwa ga mata zuwa ga yara da ma'aikata, dole ne mu gyara kafin zaman arewan ma ya mana daɗi, na duniyar ma mu ji daɗinta kafin ma mu je lahira. Amma in za mu tafi a irin wannan rayuwa na ƙarya, to wallahi aƙidar mu a baki ne bai kai ga aiki ba. Shi ko manzon Allah ya ce mafi alkhairin addini shine wanda ya yi tasiri wa musulmi. don haka ba maganar kana izala ina ahlu sunna ina da aqidar salaf ba. Menene tasirin da wa'azin da malamai suke yi ya maka a rayuwarka? Shin ya canza ma rayuwa? Kana tunanin makomarka za ta yi kyau a ranar tashin kiyama a irin wannan tafiya? Akwai labarin Aisha, Allah ya kara mata yarda, wanda yake cikin Sahihul Bukhari, Manaqibul Ansar, hadisi na 3841, yana Sahihul Tirmidhi hadisi na 501. Wannan hadisi mun sha jin labarinsa. Aisha, Allah ya kara mata yarda, tana ba da labarin mahaifinta, shine Sayyiduna Abubakar As-Siddiq. Yana da wani bawa, kana lahu gulaman yakhruju lahu al-kharaj. Sayyiduna Abubakar ya yanka ma wannan bawan kudin da zai rika kawo masa, domin halal ne in kana da bawa ka sashi ya rika kodago yana kawo ma kudi, wannan shari'a bata hana ba. Wannan bawa yana kawo masa ranan, yace wa kana Abubakarin ya akulu min kharaji. Aisha da wasu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa waɗanda suka ruwaito wannan labari. Tace Sayyiduna Abubakar idan bawan nan ya kawo masa wato jingar da Sayyiduna Abubakar yanka mai, to sai ya ci abin da duk bawan ya kawo masa ranan. Faja'a yawman bi shay'in fa akala minhu Abubakar. Sai da Sayyiduna Abubakar ya gama cin abin da bawan ya kawo masa, fa qala lahu al-gulam, sai bawan ya ce masa, tadri ma haza, ko ka san wani abu? Sayyiduna Abubakar ya ce, ma huwa, wani abu kenan? Wannan bawa ya ce masa, qad kuntu takahantu li insani fil jahiliya, a zamanin jahiliya na yi ƙaryan bokanci ga wani mutum, wato tun kafin ya musulunta. Da can lokacin yana kafiri, ya yi ƙaryan ya san bokanci ga wani. Ka san idan mutum ya shiga ruɗu, duk wani malamin ƙarya da aka gaya mai sai ya ɗauka zai iya tsere da shi. Shi wannan ya yi wa wannan mutumin ƙarya, shi wannan bawa ya taɓa yin ƙarya ga wani cewa yana da ilimin bokanci. Ya ce wa ma uhsinul kahana, kuma ni ban ma iya bokancin ba, amma na yi masa ƙarya, kuma shi ya ɗauka hakan ne. Saboda haka na yau dare shi, falaqiyani fa afani bi zalika, ban mun haɗu ba sai yau. Tun wannan lokaci, tun ina kafiri kenan, yanzu gashi na musulunta, ban mun haɗu ba sai yau, sai gashi ya min kyauta saboda wancan bokanci da na mai a zamanin jahiliya. To wannan kyautan da ya min shi ne na sayo abincin nan, shi ne kake ci yanzu. Sayyiduna Abubakar yace haka aka yi, yace kwarai. Fashtabaha Abubakarin fi hadha al-amr, don haka wannan abin ya rikitar wa Sayyiduna Abubakar a nan, shin halal ne gare shi ko haram? Shi ne abin da ake nufi da al-mutashabiha. Shin halal ne abin da ya cin nan ko haram? To tunda har yana tsakani, yana tunani wannan abincin halal ne shi gare shi, tunda wancan da kuɗin bokanci ya tsaya ga wancan, kuma shari'a ta halatta mu'amala da boka. Misali mutum yana bokanci, yazo zai sai kaya wurinka, ba za ka ce ba za ka saida mai ba. In dai abin da zai saya a wurinka shari'a ta halatta, za ka sayar ba. Don haka wato laifin ya tsaya ga shi bokan. To amma tunda har boka ya gaya maka hanyar da ya samu kuɗi, to shin wannan abu da ka ci anya ko halal ne? Kaga an samu shubha. To tunda an shiga shubha, sai a koma aiki da hadisin manzon Allah
sallallahu alaihi
wasallam, faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Duk wanda ya kiyaye abinda ya zama ya rikice mai tsakanin halal da haram, idan abu ya taho gare ka, halal ne ka dauka, haram ne ka bari, sai ya rikice maka wannan abin halal ne ko kuwa haram, baka iya ganewa ba, manzon Allah ya ce to ka bar shi. Tunda har baka iya ganewa ba tsakanin halal da haram, to ka bar shi. In ka bari, za ka tsira da mutuncinka a duniya, sannan za ka tsira da addininka a wajen Allah. Sayyiduna Abubakar sai ya sa yatsa a bakinsa, ya tura yatsa a bakinsa, ya dinga ƙaƙalo amai, amai kuwa ya ƙi fitowa. Ya dinga, Aisha tana cewa wa balla yuhawilu alqai'a, ya dade yana kokarin jawo amai saboda ya fitar da wannan abincin da ya ci. Hatta yukhrija hadha ta'am, kokarin sa dai sai ya fitar da wannan abincin, amma Allah madaukaki bai nufa ya fito da sauki ba, ta kai ga har suma yake aka taru. Sannan Abubakar fa zai mutu shi ko bai bar sa hannu a bakin ba, sai ya ciro wannan loma yana ta ƙaƙalo amai har dai ya fito. Tana cewa hatta shakka alaihi zalika, sai da abin ya tsananta, ya kuntata masa, na Abubakar ya shiga wani hali na rashin lafiya. Waɗanda suka taru wajensa suke cewa, ya khalifata rasulillah, ya halifar manzon Allah, ma laka taf'alu zahaza, me yasa kake yin wannan? Sayyidina Abubakar ya ce wallahi law lam takhruj illa ma'aruhi la akhrajtuha, da a ce wannan loman ba zai fita ba sai tare da raina. Inji Sayyidina Abubakar, a ce dai wannan loma guda da nace ba zai fita ba sai tare da raina, wallahi sai na fitar duk su fita, wato sai na fitar da wannan loma ya fito tare da ran nawa in mutu ina kokarin tsiratar da kaina daga abin da Allah ya haramta. Bayan Sayyidina Abubakar ya faɗa musu haka, sai ya ce musu naji manzon Allah yana cewa kullu lahamin nabata min suhtin fannaru aula bihi,
Allahu akbar,
duk wani tsokan jiki da ya tsuro a dalilin haram wuta ce mafi cancantar wannan tsokan. Manzon Allah ya faɗi haka. To bare ga mutumin da abincinsa kenan neman haram din ma yake, idan da a ce zai ga haramun da kuɗinsa zai saya, Sayyidina Abubakar yana ƙoƙarin raba kansa da loma guda, me dalili? Saboda ya tsiratar da jikinsa, kada jikinsa ya samu toho a dalilin wannan abincin da ya ci. Don manzon Allah ya ce duk tsokan jikin da ya samu toho a dalilin haramun wannan jikin wuta ce mafi cancanta gare shi. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin yana sahihul Bukhari, yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi ne tabbata daga manzon Allah. Idan dai jikinka ya tohu dalilin haram, to babu shakka manzon Allah ya ce wuta ce mafi cancanta ga bawa. Kaga ya nuna maka su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna iya kokari su tsaya kan hadisan manzon Allah, abinda annabi ya faɗa suna kokarin aiki da shi. Kaga shi yasa sayyidina Abubakar da yake halifar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gwada wa mutane muhimmancin tsare, mutum ya tsare kansa daga cin haram da mu'amala da haram, abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da shi ga bawa ba. Yana ce ma wannan bawa, wai haka ya gulam kitta an tuhlikani, ya kai yaro, wani yana ce ma wannan bawa ka kusa ka halaka ni, da wannan loma ya natsu a ciki na, da na halaka. Inji Sayyidina Abubakar, loma daya da ya natsu a ciki na ya ki fita, Sayyidina Abubakar ya ce da ka halaka ni, saboda kuwa jikina zai samu toho a dalilin wannan loma. Manzon Allah ko ya ce ko wuta ne mafi cancanta da wannan jikin. Ya za mu yi da waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam? Ga yanda rayuwar mu take tafiya, ba ma kiyaye cewa akwai ranar da za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai labarin da Abu Huraira ya bayar yana cikin hadisin sahihul Bukhari da sahihu Muslim. Manzon Allah yana bada labarin gaskiyar mutanen da, duk sa'ilin da manzo Allah ya bada labarin abin da ya auku a zamanin da, to yana so a yi koyi da wannan labari da ya bayar ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtara rajulun min rajulin iqara lahu, wani mutum ne ya je ya sai fili, ya sai fili, ya sai gona daga hannun wani mutum. Da ya sai wannan gona, fa wajada rajulun ladhi ishtara al-iqara fi iqarihi jarratan fiha zahabun, wannan da ya sai gona ko ku fili ya tafi yana gyaranta saboda ya gini ko ya noma sa, kawai yana tonawa sai ga tulu, ya fitar da tulu tukunya kenan ko ana an cika shi mal da zinare an toshi, ya ciro wannan tulu kasuranta kimar zinare, a ce kana da sule ɗaya na zinare nawa yake, bare a ce ma tulu guda ne tukunya a cike da zinare, gashi ka samu a fili da kasaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbai saboda ya karantar da su amana, yace musu wannan mutumin da ya dauki tulun nan bai je gida ba, sai ya tafi gidan wancan mutumin da ya sai mai da fili, yace masa khudh zahabaka minni, ka sayar min da fili amma ga abin da na samu a ciki, don haka zinarin ka ne, karbi abinka. Shi wannan da ya sayar da filin ya ce a'a, ya za ka kawo min zinari ka ce nawa ne, ni fili na sayar ma ba ruwa na da zinari, don Allah ku ji fa, anya a yanzu ma za ka yi cigiyar mai wannan tulu? Ya je ya same shi ya ce mai ka karɓi tulunka, saboda ni fili na saya ban sai tulun zinari ba, na tona na samu zinari don haka naka ne. Shi ko wannan mai fili ya ce a sam, ba zan karba ba saboda ni na riga na sai ma da fili, tunda na sayar maka da fili, abin da fili ya kunsa ai naka ne. Saboda haka shi wancan ya ce ba zai dauka ba, wannan kuma ya ce ni ma ba zan karba ba, suna rigima. To ya za mu yi? Sai mu je ga alkali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai suka zo wurin Annabi Dawud alaihi salam, kaga zamanin Annabi Dawud ne. Suna zuwa gurin Annabi Dawud suka maida mai zance, mai fili ya ce ga abin da ya haru, wannan da ya saya ya ce ga abin da ya faru. Sai Annabi Dawud alaihi salam ya ce faqala allazi tahakama ilayhi alakuma waladun, kuna da ƴaƴa? Suka ce muna da ƴaƴa, wannan yana da ƴa mace, wannan yana da ɗa namiji. Sai Annabi Dawud alaihi salam ya ce musu to abin da nake so da ku, kai ɗanka ya auri ƴar wannan, wannan tulun a basu, a yi sadakin auren, a yi hidima a basu, su samu gida da jari su je su zauna. Kaga wannan hikima ce ta Annabin Allah. Tunda yake iyayenku masu gaskiya ne, to waɗanda suka fi cancanta a samu auratayya tsakaninsu su ne zuriyar waɗannan mutanen. Don haka ƴarka ta auri ɗanka, sannan wannan dukiyar a basu. Kaga dukiyar dai tana tsakaninsu, idan suka yi aure wannan gida ana fatan za a samu zuriya mai riƙon amana, wanda haƙƙin da bai cancanta gare shi ba zai iya ɗauka ya dawo mutum da shi. Akwai labarin da ya taho cikin Siyaru A'lamin Nubala wanda al-Imam Zahabi ya bayar, yana mujalla na 6 shafin 317, littafin yana tarjama ta wani malami da ake kiransa Kahmas bin al-Hasan at-Tamimi al-Basri, yana daga cikin malaman farko. Ana yana bada labarin sa yace shi wannan malami yana cikin tafiya, saqafa minhu dinarun, sai kudinsa sulan zinari ya fadi, ya sa hannu a aljihu bai ji kudin ba, sai ya dawo ya kama hanya, yana tafiya yana zuwa sai ga kudin, sai ya ga sulansa, Allah ya sa ya nufe shi wani bai dauka ba. To amma da ya sunkuya zai dauka, sai ya ce la'allahu gairi, la'allahu gairi, ba mamaki ma ba sulan ba ne, yanzu in na dauki wannan sulan wani ne ya fadi, in na dauka bayan na tafi shi kuma zai zo nema, tunda nawa ba ta da alama, sai ya ce ba nawa ba ne, sai ya wuce sai ya koma gida saboda tsoron ya ci abin da ba halaliyarsa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho gida ya taras da dabino, dabinon nan ya ɗauka zai ci, sai ya ce to amma tayu dabinon nan an kawo sadakansa ne, idan ko sadaka aka kawo kaga kenan manzon Allah bai ce sadaka, saboda haka sai manzon Allah ya aje. Wato duk abin da ya zama akwai shubuha tare da shi, gudun wannan abin shine mafi dacewa ga musulmi. Allah subhanahu wata'ala yana cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabbu
innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa damanu biha wal ladina hum alayatina ghafilun
ya makoma su take
ulaika ma wa hum nar bima kanu yaksibun.
Wannan aya tana suratu Yunus aya ta 7 zuwa 8, wanda aya ce cikakkiya da take maka bayanin makomar wanda ya sake ma duniya, domin akwai wanda babu tunanin lahira tare da shi. Innal ladina la yarjuna liqa'ana, wadanda ba su ma fatan haduwa da mu, inji Allah subhanahu wataala, ba su ma fatan haduwa da mu, wa radu bil hayati dunya, sun yarda da rayuwa ta duniya, wa tuma'annu biha, sun ma nutsu da ita. Saboda haka duk inda kana son ka samu hankalinsu sai ka yi maganar duniya, in magana ce ta lahira ba su wuri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladhina hum an ayatina ghafilun, waɗanda suke rafkana game da ayoyinmu, an yi magana ayar alqur'ani ta hana ba shi a wuri, hadisin manzon Allah ya hana ba shi a wuri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika ma awahumun nar,
ulaika ma awahumun nar bima kanu yaksibun,
waɗannan makoman su wuta ce a ranar tashin kiyama. Allah ya kare mu. Mutumin da ya zama ya yarda da duniya, ya samu nutsuwa da ita, babu ruwansa da ayar Allah, ba ma tunanin lahira, inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan makoman sa wuta ce. don haka dole sai mun maida Allah subhanahu wata'ala da manzonsa su ne za su yi mana jagora a rayuwarmu ta duniya kafin duniya ta yi mana kyau kuma lahiran ma ta samu karuwa. Dole ne. Akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya'khuz anni ha'ula'il kalimati fa ya'mal bihinna aw yu'allimuhunna man ya'mal bihinna. Waye zai dauki kalmomin nan guda biyar daga wajena yayi aiki da su, in ba zai iya ba ya koyar da wanda zai yi aiki da su. Manzon Allah ya gaya masahabbai tallan wa'azi Annabi yake masahabbansa sallallahu alaihi wasallam yana tallata musu aikin alkhairi. Man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimati, wa zai karbi kalmomin nan daga wajena yayi aiki da su, idan ba zai aiki da su ba ya koyar da wanda zai yi aiki da su, saboda yana da lada adalu alal khairi ka fa'ilihi. In kai baka iyawa to ka koyar da mutane, idan mutanen suka yi aiki da wannan waɗannan kalmomi na Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu lada, saboda kai kai jagora akan aiki na alkhairi. Manzon Allah yana rufe baki, Abu Huraira yace ana ya rasulullah nini koya min kalmomin ya rasulullah. In ji Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya koya ma Abu Huraira sai da ya kama hannunsa yace fa akhadha bi yadi, ya kamo hannuna yana kirgawa da yatsuna, sai ya kama yatsata ya daga yace daya kenan ko, ya kama daya, biyu kenan, ya kama daya, uku kenan. Kaga saboda me ilimin ya zauna a tunanin Abu Huraira, domin idan ilimi aka hada shi da wata karina, wannan ilimi ya yi nutsuwa a cikin hankalin mutum. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mar waɗannan kalmomi guda biyar ba, sai da ya kama hannunsa yana kirga masa abubuwa guda biyar da yatsunsa, don ya san waɗannan abubuwan muhimmai ne, ya rike su da kyau, ya yi aiki da su ko ya karantar da wanda zai yi aiki da su. Manzon Allah ya ce ittaqil maharima takun a'budan nas. Na ɗaya kenan, ittaqil maharima takun a'budan nas, ka kiyaye abinda Allah ya haramta, a lokacin ne kake zama kahi kowa ibada a duniya. Ba maganar wai kana sallah, kana azumi, kana zakka, lala, yaya tsakaninka da haram akwai garkuwa ko babu? In ji manzon Allah, in tsakaninka da haram akwai garkuwa, magana ta kare, idan a wajen Allah ana rubuta waɗanda suka fi ibada, ba a kawo masu qiyamul layli, masu azumin kullum, masu kaza, ma ce ku sa sunan wani, dan ko ya iya kare kansa daga cin haramun. Ashe barin haram ba karamin aiki bane. Sai da manzon Allah ya kama yatsar Abu Huraira ya daga kafin ya ce to na farko ka kiyaye haramun a lokacin kake zama wanda yafi kowa ibada a cikin mutane. Sannan yace masa warba bima kasama Allah laka takun agnan nasi, ka yarda da rabon da Allah ya baka illa ya, domin kamar yanda al-Imam Malik yake faɗa Allah madaukake masa rahama yana cewa duk wanda ka gani a duniya da rai rabo ne Allah ya tsara mai, kuma akan wannan rabo yake tafiya. Kowa ka gani, yanzu misali kai an yi ka manomi, kana nan kana ta faɗa ya za a yi jama'a na nan suna harƙalla kwangila, ni kuma na tsaya a noma ko na shiga kwangila ban iyawa. Na'am, Allah ya aje ka ne manomi har ka mutu. Haka Allah ya tsara rayuwarsa. Yau a garin nan da za a riƙa tona zinari, wallahi ina muku rantsuwa akwai wanda ba zai tona zinarin nan ba, in ma tsintan zinarin ake, sai an samu wanda zai zo garin nan zuwa zai ya ɗebo ruwa ya kawo muku, ga zinarin ba zai tsinta ba. In kun tsinci zinarin to ku biya shi ku sha ruwa, saboda rayuwar da Allah ya tsara masa kenan ya kawo ma waɗannan ruwa. Wani Allah ya halicce shi ya tsara mai rayuwarsa, sana'a zai yi, wani kasuwanci zai yi, to irin rabo da Allah ya baka na duniya ka yarda Allah ya maka adalci, wannan yana da wahala. Ka yarda da wannan rabo da Allah ya maka cewa ya maka adalci, ko babu shakka yana daga cikin abin alfahari gare mu arewa, domin haduwa irin ta Najeriya ba inda za ka samu masu yarda da hukuncin Allah sai arewa. Naka za ka samu musulmi zai iya yankan farce iyakar rayuwarsa kuma ya tsaya kanta, ko bai sata bai zagin kowa, wani shushaina zai yi kuma ya samu abin da zai ci kuma ya wadatar da shi. wani zai tallan goro kananan sana'a suna wadatar da dan arewa amma dan kudu bai iyawa saboda me saboda tawakkali da kuma yarda da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko tasirin da'awa ya shiga jikin mutane hatta waɗanda ma ba su yi karatun ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka yarda da rabo da Allah ya maka zaka zama cikin waɗanda suka fi wadata a mutane saboda wadata tana zuciya wadata tana zuciya in zuciyar mutum bata wadatu ba dukiya da duka bashi bata isan shi amma idan zuciyar dan adam ta wadatu da rabon Allah shikenan bayi da buri matukar zuciya bata samu wadata ba nan ake samun dogon buri annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ahsin ila jarika ka kyautata wa makwabcinka takun mu'minan a wannan lokaci kake zama mai imani saboda kyautata wa makwabtaka babu shakka yana da matsayi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam baka tabbata da imani sai ka zama mai kyautata zama da makwabta sannan manzon Allah yace wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima ka so wa mutane abinda kake so ma ranka a wannan lokaci kake zama musulmi wala tuksiri dhahika kada ka yawaita dariya manzon Allah yace fa inna kasrata dhahiki tumitul qalba saboda yawan dariya yana kashe zuciya wannan hadisi babu shakka ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sunan Tirmidhi yana sunan Ibn Majah yana silsilatu sahiha mujallal nabi shafi na 637 don haka malamai suke cewa ashe kiyaye haram yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala kiyaye haram yafi mutun ya tsaya cikin dare yana bautan Allah ka kiyaye abin da ke shiga cikin ka yada fita ka tsaya ma abin da Allah tabaraka wataala ya halatta kadai idan mutun yayi haka to babu shakka zai tsira da addininsa Al-Hasan al-Basri yana cewa inna aisaran nasi hisaban yawmal qiyama alladhina hasabu anfusahum lillahi fid dunya wadanda hisabin su yafi sauki a lahira sune wadanda suka yi marayukan su hisabi a duniya fa waqafu inda humumihim wa amalihim da zaran ka yunkura za ka yi wani abu sai ka yi makanka hisabi sai ka ce a'a barin tsaya saboda karshen wannan abu ba zai kyau ba idan mutum yana makansa hisabi bai ma bukatan wani mai fada saboda duk sa'ilin da za ka aikata wani abu sai ka auna da ayar alqur'ani ka auna da sunnar manzon Allah to da wuya ka yi abin da ma wani zai taho ya ma fada Allah ya sa mu gani ina cewa fa in kana alladhi hammu bihi lillahi fid dunya madaw fihi idan ka auna abin da kake son ka aikata akwai yardan Allah a ciki sai ka aikata wa in kana alaihim amsaku idan ya zama wannan abin da zaka aikata ba zai kawo maka alkhairi ba sai ka dakata wa innama yasqulul hisabu yawmal qiyamati alal ladina jazaful umura fid dunya wadanda hisabi take musu wahala sune wadanda suka yi wato aringizo na rayuwarsu na duniya duk wani abu da suke nema ba sa tantance halal suna iya hadawa da halal da haram to wajen hisabi gare su waɗannan babu shakka za su samu wahala a ranar tashin kiyama akhazuha ala ghairi muhasaba fa wajadu Allah kad ahsa alaihim masaqil azri bayan al-Hasan al-Basri ya fadi wannan sai ya karanta aya ta 49 ta suratul kahf wa yawma nusayyiru al-jibala
wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-ardha baridatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada
wa yawma nusayyiru al-jibala Allah subhanahu wa ta'ala yace ranar da zamu tafiyar da duwatsu وترى الجبال وترى الارض بارزه ذاك قسا ابين باب كومي اكنتا
وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا
من ترى سبوري غدا الله مدوكيه يچ بمو قاله متون داي دغ cikin su ba
وردوا
على ربك صفا ذا اكاو سو غبن الله سنا سهو غدا
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
Allah madaukaki zai ce kun dawo gare mu yanda muka halicce ku a karon farko yanda ka zo duniya haka ka koma
bal zaamtum allan naj'ala lakum maw'ida
a rayuwar ku ba ku tunanin akwai wa'adin da Allah ya diba muku cewa za ku zo ku hadu da shi
wa wudihal kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi
lokacin da za a saukar da mizani lokacin da za a ba mu kowa littafin aikin sa a wannan lokaci Allah subhanahu wataala yace zaka ga masu laifi mushfiqina mimma fihi suna masu razana suna masu firgita hankalin su ya tashi saboda abin da suka gani a cikin littafin ayyukan su
wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab
suna cewa kai tan mu me ya samu wannan littafi
la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa hasaha
littafin da baya kyale karamin laifi ko babba face ya kididdige shi ko me yana ciki
wa wajadu ma amilu hadira
wata'ala yace sun tarar da abin da suka aikata a halarci a cikin wannan littafi
wala yazlimu rabbuka ahada
Allah subhanahu wata'ala mahallicinka bai zaluntar kowa Allah ya fada mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah gare mu an karantar da mu kullun ana mana wa'azi dan haka babu zalunci duk wanda ya mutu zai tarar da sakayyan aikin sa komi kankanta kuma komi girma Allah subhanahu wataala zai kawo sai an yi hisabi to jama'a idan ma mun yi yaudara mun yi ha'inci a duniya to kar mu manta fa a gaban Allah ba mu ha'inci abinda ka dauka kankanin nan yana iya zama sababi na halaka a ranar tashin kiyama don haka Abu Darda yake cewa inna itmama taqwa an yataqillahu lahal abdu fi miskali zarra ba a cewa mutun ya kai makura wajen kiyaye Allah sai an samu kwayan zarra idan akwai wani aiki wanda girman sa bai wuce kwayan zarra ba wannan aiki bai aikata shi sai ya yi ma kansa hisabi akan wannan aiki ba a cewa kai mai kiyaye dokokin Allah ne sai kana ma kanka hisabi kana auna cewa duk abin da kai a duniya akwai ranar haduwarka da Allah idan yaudara kai idan buya kai idan cin amana ne ka buye ne ga mutum baka buye ga Allah ba ka buye ga mutum amma ba ka buya ga Allah subhanahu wataala don yana ganin ka yukhfuna minan nasi wala yukhfuna
yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'hum
don haka mutane suna iya boye wa mutane amma ba su iya boye ma Allah mutane suna iya boye wa ƴan uwansu mutane yani yukhfuna nasu ila nasi wala yukhfuna anillahi yan adam suna iya boye wa mutane amma ba su iya boye ma Allah subhanahu wataala saboda yace wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su
wa huwa ma'ahum in yubaytun amala yarzil lil qawl
a lokacin da suke mitin su kwana ana tattauna irin abin da Allah madaukaki bai yarda da shi ba saboda haka duk mutumin da ke kulla makirci yana ganin kamar ya buya alhali kuma Allah yana ganin sa Allah ka tsare mu
amin
Abu Darda yana cewa baka tabbata mai kiyaye dokokin Allah sai ka tsare Allah tabaraka wataala cikin ayyukan da kake baki daya koda kankantan aiki bai wuce kwayan zarra ba hatta ya turka ba ba ma yara annahu halal idan ana cewa mutum mai kiyaye dokokin Allah ne to ba ma haram ba barin haram wannan shine zuhudu ba shi muke magana ba abinda ke halal ne shi ake cewa alwara halal ne gare ka inji Abu Darda'i ba ma haram ba haram kan an riga an santa sata haram ne wato yaudara haram ne algush haram ne wannan an sani ba kabar abinda ma ta maka saboda tsoron zaka shiga ga haram abu ne an halatta shi gare ka amma kai hattara kan shi don kai kai haram ka dama kai gini amma ginin nan da aka halatta ma yana iya kai ka ga haramu to sai ka takaita shi domin tsoron kada wannan gini ya akwai wani dan uwa wallahi sai da ya gama gida yazo yana halatta darasi na bayan mun gama yace min dama yana bukatar mu je in ga gidan sai yace to ka gama gini yace eh sai nace yaushe zamu je in gani yace mala aina canza shawara me yasa ka canza shawara yace wallahi da naje na zagaye gidan na gani sai nake tunanin anya ma kuwa tunda yanzu shekaru na 50 zan yi 50 gaba yace wallahi gidan sai naga gwamma in sai da shi wani kaso in zo in yi aikin Allah wani kaso in sai gidan da bai wuce matsayina da kuma iyalaina ba sannan ƴaƴa sun samu tarbiya ba haram bane halal ne inji Abu Darda'i amma kai hattara da shi saboda kada fa halal din ya iya kai ka ga aikata haramu to wannan shi ake cewa alwara'u abinci an halatta ma ka ci don haka yasa cikin azumi jama'a ke shiga halaka wani ma sai da azumi yake sabon Allah domin kafin azumi ya tsaya yana budget ne na ce fanan azumi duk shekara ba a yi ma wani wata budget sai wata Ramadan kaga watan da ya kamata a samu rabo wajen Allah wata ne kuma da ake kokarin nisantar Allah in ka zo gidan mutum kaga abincin da za a baje gaban shi unguwan gaba ɗaya da za su yi buɗe baki a gidan zai ishe su amma daga shi sai matan shi sai ƴaƴan shi sauran sai dai a tara a zuba a juji kaga halal ne amma in ba kai hankali ba gashi azumi kai ibada ce al-iftar ibada ne har ma in ka gama iftar nan kai addu'a manzon Allah yace Allah zai karba to amma kuma ta wajen iftar din shedan bai baka ba sai ya raba ka da ladan Allah dan haka za a kawo nama gashashshe soyayye tafasashshe da kilishi kuma cikin sa bai daukan ma soyayyen gashi an tara an kawo gaban sa wani yana yin sa don alfahari wanda yana daga cikin abin da manzon Allah ya tsawatar mana wannan shine Abu Darda yake cewa in kana son ka zama mai cikakken kiyaye Allah to abin da Allah ya halatta maka ma sai kayi mai ka'ida sai ka sa lura game da shi duk da cewa akwai tsawatarwa da malamai suka yi don an samu kuskuren fahimta game da az-zuhud da al-wara'u yanda mutane sun shiga halaka musamman yan bid'a sun tsananta game da al'amari maimakon mutum ya tsaya kan abin da manzon Allah ya karantar da mu na al-wara'u sai ya kai ga ma barin abin da Allah ya halatta masa gaba ɗaya wanda yace ni ba zan ma yi auren ba tunda ai in an zauna da matan ne za a iya wato samun laifi na rashin kulawa da amana to auren ma ban yi wani kuma yace ban zuwa ma sana'a ina ce sai nayi aikin za a samu nayi yaudara don haka gwamma in koma bayan gari in kafa bukka ina zama to kaga wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka alwara'u ya dace da sunnar manzon Allah az-zuhud ya dace da fahimtan as-salafus salih Abu Darda yana cewa idan kana son ka samu cikakken tsoron Allah to dole sai ka kiyaye Allah a cikin al'amuranka koda kankantan sa ya kai kwayan zarra abin da yake halal ne to sai ka auna wannan mota idan na halal ne ka shiga katuwar mota to amma me riba ka cikin ta sai kai wa kanka lissafi kai tunani da wanda ya hauke ke daga nan ya tafi misali a ce ya je birnin Kebbi da wanda ya hau babur inda ta kai shi birnin Kebbi da wanda ya hau mota ta kai shi birnin Kebbi ai duk sun isa ko to ashe biyan bukata shine abin la'akari ba akan abin da ya kawo maka ba ba wato abin da ya kai ka wannan gari ba shine abin lura ba bisa ga wannan ya kamata a ce muna aunawa Allah bai hana ka ka ji dadi ba inda manzon Allah ke faɗa abin da aka hana ka shine as-sarafu wal makhila barna da kuma takama duk abin da zai zama dalilin sa za a samu ka zama mai dagawa mai girman kai ba mamaki a dalilin motar nan ne ka zama mai girman kai kaga motar halal ne gare ka amma in za ta samar maka girman kai to ka guje ta sai ka nemi yar karama wanda ta ishi bayin Allah kayan da kake sawa halal ne ka sa amma idan sutura za ta sa ma alfahari ko ku ta sa maka mu'amala da mutanen banza to ka sassauta ka dawo kasa wannan shine alwara'u wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Allah ya nufe shi da samun sa to babu shakka yana cikin wadanda suka fi alkhairin addini Allah ka samu na cikin su
amin
Allah ya sa albarka cikin wannan aure
amin
muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu lada abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure
amin
kamar yanda na faɗa wato littafi ne mai zaman kansa amma dai ana cewa motsi yafi me labewa ko ka dai faɗa koda kaɗan ne jama'a su samu amfanin sa yafi a ce ba a faɗa din ba da yake akwai malamai insha Allah za su riƙa bayani ga mutane kuma Allah ya nufe mu da aiki da abubuwan da muke ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرق منا جنجنا دكرالي ديبو مرئياكا قال الله سبحانه وتعالى مدوك كنسركي واندي هاليتا يما لكي هاليتا yake gudanar da halitta muna yaba masa da sunayansa da suka dace da shi da siffofin da suka dace da shi wanda ya cancanci bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayansa da siffofinsa salati mara iyaka da daukaka da aminci su tabbata ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja masu girma masu mutunci madaukaka da sahabbansa yardaddun Allah da duk waɗanda suka ja daga wajen tabbatar da gaskiya da yaki da barna har zuwa ranar tashin alkiyama hakika wannan muassasa ko wannan muassasa ta ahlul bait da sahabbai ta yi kokari da ta shirya wannan gagarumin taro domin wayar da kai da karantawa da ilmantarwa da nusantarwa da fadakarwa wajen karantar da al'umma amfanin wato ilimi wajen kawar da munanan aqidu da kuma tabbatar da kyawawa hakika wannan aiki ne da ya kamata a yaba wannan muassasa akai Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya yawaita irinta a cikin al'umma Allah kuma ya sa dukkan abin da muka koya a wannan guri zamu je mu yada shi a cikin al'umma wannan mawdu'i da aka bani kamar yadda aka shina akwai ayyuka da dama yanzu a gabana iri-iri daban-daban waɗanda dai suka shafi wannan al'umma tamu daga ciki akwai wannan babban shiri da muke na inganta rayuwar aure kasancewar al'amarin aure ya tabarbare mun gabatar da wani bincike akan mata 3000 muka gano kusan 2000 daga ciki an musu saki ne ba akan sunna ba sannan muka gudanar da irinsu akan mata 800 da suke aure muka gano 700 tun shekara 20 wata 15 wata 10 auren su ya mutu suna taihuwa saboda haka aure ya tabarbare a cikin al'umma an saki mace kuma tana taihuwa wata kuma ta fita daga wani gidan tai aure har ta haifi yaya uku kuma aurenta na baya bai mutu ba matar wani ce take taihuwa a gidan wani saboda rashin sanin menene aure dukkan mu mun yadda babu abinda ake masa tabargaza irin aure shi kadai ake shiga da jahilci shi kadai ake shiga da ka ba wanda ya taba zuwa neman aure aka ce ina certificate dinka na course din da kai akan yadda ake aure ba wanda aka taba tambaya a cikin mu saboda haka ba a ilimi baya gabatar sa shi kuma yana da hukunce da suka fi kowanne yawa a cikin addinin musulunci in ka dubi kowanne littafi na fiqhu in aka zo aka ce kitabun nikah to akalla ka safi shafi 100 a baya ko 200 ko har karshen littafi shine saboda haka wannan yasa muke ta kokarin yadda zamu inganta harkar rayuwar aure a tsakanin jama'a da kuma saki da ya zama barkatai har wani bincike da wani professor ya gabatar a wata wato mahada da muka hada cewa waɗanda suka fi kowa sakin aure a duk fadin duniya su ne Hausa Fulani sai wata kabila ana kiranta Maya a India ita ce ta zo na biyu wajen sakin aure saurakan an saki aure kuma akwai ayya tsakani wannan ayya akwai barazana na rugujewar tarbiyar su wasu shiga karuwanci wasu shiga kaushan kwaya wasu su rasa ilimi su rasa rayuwa ingantacciya irin su ne ake yayewa su je su shiga shi'a saboda ba su samu iyayen da suka yi musu kyakkyawan tarbiya ta addinin musulunci balle su martabar iyayen su ma balle a tsallaka a tafi sahabbai to wannan program da muke yi shine wato yafi daukan hankalin mu kuma bamu gano barnar da ta ginu a cikin harkar zamantakewa ta aure ba sai bayan mun fara bincike akai muka ga da za a zakatar da komai ma a tsaya a inganta alakan namiji da mace da ya isa kadai babban aikin da zamu yi a wannan kasa wanda fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda aka bani shine yaya za a dakatar ko a tsayar ko a dasa burki game da yaduwar shi'a a Najeriya wannan yana da hanyoyi da dama kuma aiki ne jajajir kuma dole sai mun yi kuma zamu yi din da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kasa ta mu Najeriya ba tarihin ta zan ba mu ba amma tun lokacin da turawa suka zo suka yi abin da suka yi wanda kuma har yanzu mafi yawa mu matasa da muke rayuwa ba mu san ma me turawa suka yi ba a wannan kasa muna dai ganin wasu garuruwa da wasu gurare a tarihi cewa a can aka kashe wane sarki At-Tahiru a guri kaza aka kashe shi cikin jahar Gombe kusa da Nafada kabarin sa nan wannan an kashe shi a kusa da Kwatarkwashi wannan an kashe shi a Lakwaja yadda suka tarwatsa addinin musulunci suka kashe harshen Larabci kafin su bar kasar nan da kuma kokarin da aka dinga yi na kristantar da ƴaƴan musulmi da raba su da addinin musulunci wannan da abu ne mai tsawon aka ce za a bada tarihin sa yana da yawa da kuma abin da ya biyo baya shine fahimtar da masu hankali suka yi na cewa an aka tafi a haka to addinin mu da aqidan mu za ta rushe gaba daya saboda haka akai ta yunkurin kafa kungiyoyi da suna addinin musulunci wanda aka fara kafa wata kungiya tun 1934 Muslim Congress in Nigeria wanda wannan kungiya ta fara yunkurin shigar da kalmar shahada a tsakanin dalibai da koya musu abin da ya zama wajibi mutun ya sani na alwala da sallah za ku ga haka mafi yawa manyan ƴan bokon mu da shugabannin mu waɗanda suke shugabantar mu na al'umman nan ƴan shekara 50 70 60 wanda ba su biyo irin wannan layin ba a taro ya taba hada mu da su muka yi kokarin ma yadda za a koya musu karatun Fatiha da yadda ake tsaye da hannun tahiyya da kuma yadda ake yin ita kanta sallah tukunna wanda mutum ya shekara 70 a cikin musulmi amma karatun Fatiha an samu kurakurai guda 8 manya-manya waɗanda suka sa Fatiha bata inganta balle raka'a ta inganta balle sallah ta inganta mun samu irin wannan wanda yace annabi Musa Allah ya ji kansa mun samu wanda yace annabi subhanahu wa ta'ala an samu irin wannan a ce waye kaza kalmomi iri-iri sai ka zauna dab da su sai ka fahimci bala'i raunin da suke da shi a cikin addinin musulunci ba kadan bane to irin wannan me ba zai yadu a cikin al'umma ba shugabanni fa kenan wanda dukiyar al'umma da mulkin al'umma da makoma al'umma gaba ɗaya take hannunsu to kayo kasa-kasa kuma kaga me zai faru a kasa saboda haka daga nan aka kafa kungiyar musulmi dalibai Muslim Student Society wanda ita ma ta yi kokari duk da ba a gina ta akan wata aqida ta musamman ba amma tarihin ta ya nuna dalibai ne suka yi kokari tun daga bangaren yan uwanmu Yarbawa musulmi har abin ya yadu ita ma ta yi ta kokari wajen shigar da addinin musulunci da yadda aka kafa Jama'atu Nasrul Islam ita ma ta yi ta iya kokarinta zuwa har yanzu tana nan tana iya kokarin abin da za ta iya daga nan ne bayan an samu mulkin kai har ya zuwa lokacin da muke ciki yanzu an yi ta samun yunkuri na kafa wasu abubuwa da suna addinin musulunci wanda 1979 Muslim Brothers ta shigo wannan ya shigo ne sakamakon Misra da wasu mutane suka ta zuwa suna karatu har suka dauko da'awar Ikhwanul Muslimin wanda wato Muhammad Hassan ko Hassan Al-Banna ya kafa a 1917 bayan an kashe shi 1949 da yadda wannan abu ya fantsama ya shiga duniya daga nan abu kuma yazo aka shigo da wani abu shi dariƙar Darqawiya wanda wani baturen Ingila da ya samu koyarwa a jami'an Abu Zari ya shigo da ita wasu daga cikin ƴan buraza suka koma wannan Darqawiya da abin da ya biyo baya har zuwa rigingimu da aka yi ta yi da ƴan buraza sakamakon shi'a suna zuwa suna gayyatar wasu daga cikin ƴan baraza suna kai su Iran suna mai da su ƴan Shi'a da yadda aka juya alƙiblar wannan gwagwarmaya da ake ta neman addinin musulunci ta koma ta Shi'a a hankali ana zabe masu basira masu hankalin ana kai su Ghana wasu a kai su Iran wasu a kai su Iraki ana shi'antar da su su kuma suna zuwa suna amfani da matasa a cikin makarantu suna juya suna komawa Shi'a kowa sai irin rigingimu da aka yi ta yi a wannan lokaci har ya zuwa a tarwatsewa wannan tafiya ta kasu kashi biyu aka samu JTI Jama'atu Tajdidul Islam da kuma wato ƴan baraza da ƴan karangiya shine tarihin da aka dauko mana cewa farko a lokacin ana kokarin a tabbatar da akwai ƴan Shi'a ana cewa babu mun yi ta zagaye a ƙasar nan muna cewa akwai ƴan Shi'a kuma ga aqidar su jama'a suna cewa a'a su fito su ce su ba ƴan Shi'a bane sharri ake musu ƙarya ake musu bata musu suna ake yi ana nan suka yadda akwai ƴan Shi'a din amma Shi'a ce mai kyau har bana mantawa shekara 20 da suka wuce mun taba zuwa wannan yankin muka yawo da Malam Usman Jawo yana nan gurin muka wani yawo na kewaye da shi na yaki da Shi'a shekara 20 da suka wuce muka tarar da wani gardi yana cewa ai akwai Shi'a alqur'ani wa inna min shi'atihi la ibrahim haza min shi'atihi wa haza min aduwi to ga Shi'a alqur'ani kuna ta wani bata lokaci to saboda haka aka yi ta kokarin nuna akwai Shi'a mai kyau akwai Shi'a mara kyau da aka tabbatar da cewa akwai mara kyan su kuma akan mara kyan suke sai suka ta kokarin kuma nuna mai kyau ci sai aka zo marhalar zagin sahabbai wanda a lokacin kafin ka ji zagin sahabbai zaka dade mu sai muka ji wata kalma guda ɗaya wacce muka rike ita ce zagin sahabbai farko da muka fara ji a kasar nan wannan Shi'a zagi Abu Huraira samun zagin Abu Hurairan nan shi muka yi ta yawo da shi muna cewa an zagi sahabbai suna ƙarya ne muka je muka nemo wani littafi na Komaini inda yake siffanta Abu Huraira da malamin fada wannan muka rike muka tawo da shi saboda a lokacin ba a kai marhalar da za a ji zagin sahabban ba ana nan zagin sahabbai ya shahara har ma ake rubutawa ana fada da kasir tili suna nan na zagin sahabbai har ma sun fukar musu zama hujja aka zo marhalar auren mutu'a muna ta cewa suna yin auren mutu'a suna cewa kaza da duk dalilan da aka kawo nan ma suka ce a sharri ake musu ba auren mutu'a sai gashi har ƴaƴan mutu'an ma an fara haihuwa a wasu gurare wanda akwai wani mutum da aka yi mutu'a da ƴarsa a Kano bayan an mata ciki ta haihu aka kawo rago aka ce kuma an haifi ƴar a sa mata Fatima to yanzu an kai marhalar ma shi kansa alqur'anin da ake tuhumar su da cewa ba su yadda da ingancin sa ba an kai wannan marhalar yanzu na cewa suna shakka ko suna kokwanto ko suna tuhuma akan ingancin alqur'ani izu 60 da yake hannunmu wanda mun dade muna faɗa wannan aka ce sharri ake wa Shi'a ƙarya ake musu so ga abubuwan nan wajen guda 16 da muka ware muka ce waɗannan su ne aqidu munana na Shi'a gashi ɗaya bayan ɗaya yana bayyana cikin ayyukan su da maganganun su da kuma yadda da dabarun da suke wajen yada Shi'a din da sauran wanda dukkan mu mun sani kuma mun ji a cikin maganganun da aka gabatar mana wani a fahimta ta a gurguje abubuwa guda 10 zamu in muna so mu dakatar da Shi'a ko kuma mu takaita ta ko mu kawar da ita ko mu takaita yaduwar ta a wannan kasa ta mu Najeriya na farko dai mu sani cewa wanda Allah ya hukunta masa bata ba yadda zaka yi ka shiryar da shi wannan shi ya kamata mu fara sawa a ranmu duk iya wa'azinmu da karatarwar mu idan Allah ya kaddara wannan mutumin batacce ne ba wata dabara da zaka yi masa ka shiryar da shi wannan shi ya kamata ya zama a matakin farko kada wani ya dauka cewa lalle in aqida mummuna ta zo sai ta kau Allah bai kaddara haka ba kaunan cewa barna ta kau gaba daya duk irin wa'azinka duk karantarwarka duk kwadayinka ba za ka iya maida al'umma gaba ɗaya ta koma kan abu guda ɗaya ba walau harasta wa ma aksarun nas walau harasta bi mu'mini duk kwadayinka ba za ka iya maida kowa ya zama shi mai imani bane wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yake gawa haka lokacin da ya damu yana ga wa'azin da yake da karantarwa fasaha da hikima da dabara da azanci da Allah ya bashi na iya magana amma ga wasu sun ji sun fahimta sun gane amma ba su musulunta ba saboda haka wannan shine abu na farko abu na biyu shine samar da ilimi na shari'a lalle ilimin shari'a a kasan nan babu shi dole sai an yawaita karantawa da bude majalisoci kuma abubuwa ba masu zurfi ba fa waɗannan rukunan musulunci guda biyar fa ba samu gindin zama sosai yadda ya kamata a cikin mutane ba sai mutun yana yawo kuma yawon kana bin mutane ɗaiɗaiku ba ka je kai wa'azi ai kabbara ka tahu ba, ka shirya wata daura akan suratul fatiha kawai a wani ƙauye, kaga abin mamaki, kace kowa ya tashi ya karanta suratul fatiha. Akwai ƙauyen da naje za a yi lacca